Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1525 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalar da kuma niyya muryar arewa ko kuma biyoyi a Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan biyoyihausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kori ke gabatarwa. Sai kuma nasiha Ramadan. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun Najeriya karshen mako. Kamar yadda muka saba, mun ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta faɗa a jiya cewa tana sa ran China za ta maida martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin da Amurka ke shiga da shi China. Biyo bayan ƙarin haraji da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da za a shigo da sunan Amurka. Babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar White House Larry Kudlow ya faɗa a shirin labaran Fox News na jiya cewa bangarorin biyu za su sha wahala a wannan rikicin ciniki, kasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. A Amurka ya ce babban matsalan wannan rikicin ciniki zai fi tasiri ne akan manoma masu sayar da waken soya da masara da alkama, amma ya ce gwamnatin Trump ta taba taimaka musu da dala biliyan 12 na tallafin haraji a baya akan asara da suka taba yi wurin aikewa da kayansu, kuma za su taimaka musu idan bukatar hakan ta taso. Trump a ranar Juma'a ya yi ƙarin fiye da kashi 100 na haraji akan dala biliyan 200 akan kayayyakin China, lamarin da ya cira harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 cikin 100, yayin da yake kokarin ƙara harajin dala biliyan 300 akan wasu kayayyakin China. Sai dai Kudlow ya ce zai ɗauki wasu 'yan watanni kafin harajin ya fara tasiri a jikin jama'a. 'Yan sanda a wata unguwar nan Washington suna farautar wani da ya kashe Betty Jennifer, uwar gidan wani shahararren dan wasan fina-finai a Ghana Chris Atto. 'Yan sandan sun ce an harbe Jennifer ne har lahira a ranar Juma'a a Greenbelt da ke Maryland, yayin da ta bar ginin ofishin da take aiki a ciki. Wani da ya shaidi lamarin ya ce Jennifer ta ga wani mutum da bindiga a hannunsa a filin ajiyar mota. Ta yi kokarin kauce masa, ta fara gudu, amma duk da haka sai da dan bindigan ya zuba mata harsashe su biyu. 'Yan sanda sun ce suna zaton ita ce maharin ya auna ya kashe, kana kuma ya arce daga inda ya aikata wannan aiki. Magidanta Atto yana aiki a birnin Los Angeles a kan wani sabon fim. Nan da nan ya katse aiki ya dau jirgi zuwa Maryland. Rahotanni sun ce masu bincike sun fara nazari a kan sakonni da Atto ke kafewa a shafinsa na sada zumunta, bayan ya fitar da hotunan shi da ita a kan shafukan yanar gizo. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane 6 da suke ibada a wata majami'ar Katolika a Dablo da ke arewacin Burkina Faso da safiyar jiya Lahadi, inji jami'ai da wanda ya shaidi al'amarin. Limamin majami'ar da wasu mambobin cocin suna cikin waɗanda harin ya rutsa da su, inji wanda ya ga abin da ya faru yayin da yake tattaunawa da muryar Amurka. Maharin sun kai kimanin mutane 40 a kan babura, a cewar wanda ya shaidi harin. Ya ce sun bar kowa ya kwanta ƙasa, suka kashe mutane 5 kana suka cinnawa cocin wuta. Maharan sun kona wani ɓangaren cocin da wasu shakoki da ke kusa kafin suka arce daga wurin, lamarin da ya ɗauki awa 1 zuwa 1.5. Mutane da dama suka jikata a wannan harin. A makon da ya gabata ma, wani ɗan bindiga ya kashe mutane 5 a majami'ar Protestant a wani ƙaramin gari mai suna Silgadi da ke arewacin ƙasar. Masu shigar da ƙara a Isra'ila sun janye zargin aikata laifin kisa akan wani Bayahude da ake zarginsa da kai harin tada gobara da ya kashe wani jariri ɗan Falasɗinu da iyayensa a shekarar 2015, bisa ga wani roƙon kotu. Wanda ake zarginsa da ba a bayyana sunansa ba ya amince da aikata laifin haɗin baki bisa ƙiyayyar jinsi da shiga wani ƙauyen Falasɗinawa tare da amaninsa da ake musu shari'a. Lauyoyin shigar da ƙarar za su buƙaci hukuncin ɗaurin shekaru 5. Sun amince ba za su ci gaba da shari'ar kisa ba. Suna faɗin cewa wanda ake zargin matashi ne bai cika shekaru 20 ba a lokacin harin. An gano sunan ɗaya wanda ake zargin da Amiram bin Ulil, wanda yake ɗaure a gidan yari yayin da ake ci gaba da bincike. Ana zargin mutanen biyu ne da jefa bab na wuta a kan gidan iyalan Duwapsi da ke garin Duma Nablus a yammacin kogin Jordan. Wutar gobarin ta kashe wani jinjiri mai watanni 18 a duniya. Dan uwan jinjirin da ya dan tasa ya kubuta amma ya samu raunin kuna mai tsanani a jikinsa.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, madalla, yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba.
Masurare, assalamu alaikum. An fara jigilar kayayyakin yan kasuwa a tashar sauke kaya ta nesa da teku da ke Kaduna a Najeriya. Wani hali ake ciki game da ta Kano? Ku biyo mu a cikin shirin da rashin ta yi na yau.
Malam da ke nufin da kace dawo ya ce da dadin shi in ka za ne kudin ka ta za in dai kai ne a fada su ne ka kace da hanya mai jawo ne a kace da hanya.
Madalla, a ranar Talatar makon jiya ne aka kaddamar da tashar Kaduna ta jigilar kayayyakin yan kasuwa ta nesa da teku, wato Ellen Dryford, wadda ke karkashin kulawar hukumar lura da sufurin jiragen ruwa da sha'anin fitan kayayyaki ta Najeriya, wato Nigeria Shippers Council. Tun shekaru da dama da suka shuɗe ne aka fara yunkurin samar da irin wannan tasha a Kano da Funtuwa da kuma Jos, duka a yankin arewacin Najeriya, amma har yanzu haƙa bata kai ga cimma ruwa ba. Alhaji Hassan Bello, da ke zaman shugaban hukumar kula da sufurin ruwa ta Najeriya, wato Nigeria Shippers Council, yayi wa wakilin sashin Hausa Nasiru Adamu Ali Kaya ƙarin bayani game da taron kaddamar da tashar ta garin Kaduna.
Wannan taro abinda yasa yake da muhimmanci saboda yau an kawo kaya ta kan hanyar Dogo. Duk wannan da aka kaddamar da tasha, abinda ake kawa ana kawo su cikin manyan motoci ne. To manyan motoci sukan dade ga tsada, kuma ba sa baka san inda kayan ka suke ba. Amma yanzu an kawo tarago, yau tarago 24 suka zo. Abinda an kawo ya kai akwati wajen 8,000. Da ko za ka ga an kawo guda 2 ko guda 3, 8,000 kuma wannan zai dore, you know, ever abinda kowane mako za a yi sau 2. Banda kawo kaya da yake yi, zai dauki kuma kayan da za a kai ƙetare daga nan Kaduna. So kaga abin ya zama abin alfahari, abin farin ciki a ce wannan tasha da aka jajirce ana son a kafa, yau ta fara aiki ta hanyar jirgin kasa.
Wato da Malam Hassan Bello, yanzu jiragen kasa suna isowa har cikin tashar nan su sauke kaya.
Har cikin tasha su sauke kaya. Kun gani kamar yau jirgi ya zo, ya taso, wani ya taso ma daga Kano, wani zai taso daga Lagos, duk a kawo kaya a aje nan Kaduna. So ya fi mana sauki, ya sa an samu raguwar farashin sufuri, ya sa kuma mutane sun yi alfahari da wannan. Amma mun gode wa gwamnan Kaduna Malam Nasiru saboda abin da ya ma wannan tasha. In ba don shi ba, da ai ba za mu ma wata magana ba. Akwai 24,000 mutane za su samu aiki, wannan kuma wanda za su yi aiki ne kawai cikin harabar wannan tasha. Idan aka samu kaya daga Niger, daga Chadi, kai ka iya kistawa ka ga mutane ma nawa za su kai 50,000. Saboda haka yau abin farin ciki ne cewa mun samu abin da zai dauke yaran mu su zo su yi aiki. Za a samu masu motoci, za a samu masu kasuwanci, masu store, duk za su zo nan su yi aiki. Za a kuma samu sana'antu wannan za su dan kara ma abubuwan da muke aikawa a ƙara ingancinsu kafin a aika. Za a samu store wanda yake da na sanyi, in za a sa kayan da suna neman wannan duka za a sa. Muna ta magana da mutane ko ina.
Wannan tashar da kusan mutane da yawa ba ma ta nan Kaduna kawai ake da ita ba. Akwai wata huntuwa da ake ta kokarin gamawa, akwai wata adjust da ake kokarin yi. Mana ƙarin bayani kan sauran
tashar. Akwai su duka don son muke ko ina wanda ya kamata ana kai kaya a kai. Kaga ta funtuwa ana nan ana yi. Amma muna cewa don Allah na funtuwa su ƙara ƙaimi. A ƙara ƙaimi don a yi ta funtuwa ɗin. Kila ma bayan sati ɗaya zan je funtuwa in ga yaya suke. Akwai ta Jos ita ma tana nan. Akwai ta Ibadan GB za mu je. Gwamnatin jihar Oyo ta ba mu hectare 90 don a yi irin wannan a can. So kaga ko ina yana kawo sauki shine muke son irin na Kaduna din nan na funtuwa na Isiya Longa da Kano da Jos su ma su ƙara ƙaimi don su yi koyi da abin da ke faruwa da Kaduna. Ina kiran gwamnonin da suke wurin nan su yi koyi da Malam Nasu Yaro. Wayannan tasha akwai amfani da yawa da za al'umma za su samu.
A ƙarshe Malam Hassan Bello, an ci irin waɗannan tashoshi idan suka kafu da sauran abubuwa masu kama da wannan, mutane za su samu aikin yi kuma za a samu tsaro ma zai inganta ta wannan hanyar.
Tsaro zai inganta, ka gani da in ka sa kaya a manyan mota baka san lokacin za ka same su. Amma yanzu ka sa jirgi za ka gani, kuma ma'aikatan Municipal Council za ta yi wani na'ura da za mu san duk inda container ka take ko ina ta shiga za mu sani. Za a kawo muna aiki da custom saboda wannan abin.
Wato Malam Hassan Bello, magana da nake yi idan tattalin arzikin mutane ya inganta to masu aikata laifuka ma za su ragu.
Za su ragu, ai dama rashin aiki shi yake kawo abubuwan da ke faruwa, rashin tsaro, laifuka. To mutum na aiki ya zo ya aiki an bashi albashi ya koma gida, me ye wani laifi da zai yi kuma.
Alhaji Hassan Bello kenan shugaban hukumar Najeriya Shippers Council mai kula da sifirin kayayyaki ta ruwa. Tun a tsakanin shekara ta 2006 zuwa 2007 ne aka aza sashin gina makamancin wannan tasha a Kano saboda mahimmancin Kano din a lardin arewacin Najeriya ta fuskar hada-hadar kasuwanci, amma har yanzu babu labari game da wannan batu. Alhaji Ahmed Rabiu, kwamishinan ciniki da kasuwanci na jihar Kano ne ya fayyace halin da ake ciki game da tashar ta Inland Drive Port ta Kano.
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani, na Kano na gaske ne farawa aka yi, mu muka fara, mu muka kai kawo aka yi, kuma sabon al'amari ne, kuma mun dauko shi akan ka'idoji akan filin ƙasa kadada 200, ita ce kadada hectare, ba eka ba, hectare 200, wanda da tsari na yadda za ta zama tasha ta musamman wadda ta daidai da daraja na irinsu a duk duniya baki daya. Ya kasance sakamakon rashin yi mana abubuwan da ya kamata a yi mana bayan mun yarjejena da gwamnatin tarayya, kullum muna samun larurori iri daban-daban, kuma mutane suna buƙatar wannan tasha. A nan Kaduna dama akwai guri da ake amfani da shi na tashar wucin gadi, wato bonded terminal, wanda akan ɗauko container daga Lagos in an kawo ta a kawo ta nan a ba mai ita daga nan gurin. Amma kuma ba ta da sauki, ba wani tallafi, shi ne aka dan fadada ta gwamnatin jiha ta zaka kudinta a ciki, aka dan fadada ya kasance ta fara wannan abin. Amma kamar yadda gurin yake an duba za ka cewa bai fara yadda ya kamata ya fara ba, ya fara ne na wucin gadi domin ana buƙatar sa. Aka kuma namu na Kano muna sa ran zai fara yadda ya kamata din domin abubuwan da suka ci mana to a ƙwarya yanzu an kawo gabarar cire su gaba daya. Saboda haka mun san yadda al'amura suke, mutukar da a ce jihar Kano ce kawai za ta yi, da wata ƙila tana amanta an fara amfani da al'amarin. To amma sai kasance ba ita ba ce gwamnatin tarayya ce, ita kuma ana canja ma'aikata masu madafai da daban-daban har aka samu kai a yanayin da aka samu kai. Wato wannan tasha ta musamman ta tsandauri nake so in ce da ita, wadda cikin amincin Allah idan ta fara aiki kamar yadda na faɗa, kayan za su taho daga madatsar ruwa, tashar ruwa, jirgin ruwa ta taho har tashar jirgin ƙasa, a wuce da ita zuwa gurin da za a ajiye kayan. Wannan zai sa mutane su rika zuwa inda kayan su suka yi. Akwai abin da ake kira a turance transfer of technology, wato waɗansu al'amuran da sai a Lagos ake yin su yanzu za a fara yin su a Kano, waɗansu al'amuran da sai a madatsar ruwa za a rika yin su yanzu za a fara yin su a cikin wannan tasha ta matsalan dauri. Za a samu sauki, saboda haka idan ya kawo guda 100 za a fara kawo guda 1000 dubbannai da sauransu. Saboda haka za a samu aikin yi, ko masu sayar da ruwa da abinci da sauransu za a samu ƙarin abin yi. saboda haka babban al'amari ne insha Allah.
Akwai abubuwa da yawa da wasu 'yan arewa suka yi imani da su cewa gwamnatocin baya da suka shuɗe na Najeriya, musamman ma gwamnatin Obasanjo, ta karye kasuwanci a arewa. Kana da yanzu matsayi na kwamishinin babbar jiha ta kasuwanci, na san akwai abun da za
a kan kowace gaba. Abubuwan da suka faru gare mu shine in an tashi yin waɗansu dokoki ko sa waɗansu ƙa'idoji, ba a la'akari da arewa larurata, sai kawai a yi su a sa 'yan arewa su zama sun yi asara ko abin da ya kamata ya zama nasu, wasu sun ci da gumansu. Waɗannan al'amuran mun faɗe su a can lokacin, ya zama muna faɗa su. Duk lokacin da kace za ka yi wani abu, ba za ka yi la'akari da kowane nahiya ta ƙasar nan ba, cewa tana da wata larurata ta musamman. Kawai za ka yi musu awan gaba daya awan kudin goro, ka ɗauka cewa kowa daidai, to ka san ka yi zalunci a nan. Kudancin yamma na Najeriya sun tsere sa a batun ilimi da wata wayewa ta zamani. Arewa ana baya sosai a ilimin zamanin da kuma sha'anin wannan al'amari na tauraron dan adam. Alhamdulillah muna da yara matasa da gagurai da suke kai kawo, amma ɗan kaɗan ne. In ka ɗauki yawansu ka auna da nauyin yawan al'umma, za ka cewa gudano ne su. Saboda haka duk abin da muka faɗa a wancan lokacin a wannan gaban ma ba ta sake zane ba. In ka duba yanzu an bar titin mota wanda ya taso daga Kurmi ya je ƙarshen ƙasa ba gyara. An bar titin jirgin ƙasa da ya taso daga bakin ruwa zuwa cikin ƙasa ba a kula da shi. Tashoshin mu na jiragen sama aka bar su da rashin kula da rashin tsari, har ya kasance mafi yawancin jirage ba sa zuwa. Saboda haka waɗansu al'amuran da dama an fito da su, an bujuro da su, wanda za su taimaki al'umma, ba a la'akari da arewa me take bukata.
Shin wannan lajamar rajo, shin wannan al'amari ya sauya a ƙarƙashin wannan gwamnati da ake ga ɗan arewa ne ya zama shugaban ƙasa, wato shi Muhammadu Buhari, in an kwatanta da abin da ya faru a zamanin Olusegun Obasanjo?
Ba a samu canji 100% ba, amma a yadda yake kallon abubuwa shi tabbas ana raga, ana akwai rangwame akan yadda aka rika yi da can.
Kwamishinan kasuwanci na jihar Kano kenan Alhaji Ahmad Rabi. Masu saurare, ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji Hassan Bello da Alhaji Amar Rabiu, kana da abokin aiki na Sura Adam Alhikaya, da kuma waɗanda suka taimaka shirin ya samu nasara a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar, nake cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila, to ja ka da Italiya in yi dan foka ya kariya. Bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya. Yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. Ga cikin Lagos kuma ga Badshu, ga Laina shu, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa. Dubi babban kantikin su, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne. Jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa tajiya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su. Mutukar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa dan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya, in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, ye kaka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ba magani talakawa shi din kuntuna gwamnati sai mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan dai ayan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su rasa ne kasa domin su
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun Najeriya a karshen mako.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na magana ne akan nadin da aka yi na sabbin sarakuna a jihar Kano, inda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kirkiro masarautu guda hudu a jihar da suka hada da Bichi da Rano da Karaye da kuma Gaya. Dani dai gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ya yi bikin bada sandan sarauta ga waɗannan sarakuna guda hudu da aka kirkiro. Jaridar ta The Nation dai ta bayyana cewa shi ma sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu wanda a da ya balaguro zuwa birnin London ta ne ya dawo birnin na Kano a ranar Lahadin nan. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo inda ta bada rahoton cewa yanzu haka wata jami'a mai zaman kanta da ake kira Green Gori University da ke jihar Abia ta bada gurbin karatu ga wani yaro dan shekaru 15 da ya zo na daya a jarabawar shiga jami'o'i ta Najeriya da aka gudanar a ƙarƙashin hukumar JAMB. Shi dai wannan matashi ya samu maki 347 ne. To sai dai kuma bisa dokokin hukumar bada gurbin karatu a Najeriya wato JAMB ta bayyana cewa matashin ba zai samu gurbin shiga jami'ar Lagos ba kamar da ya bukata domin kuwa shekarunsa ba su kai na shiga jami'a ba. Sai kuma jaridar The Punch jaridar Detroit cewa yanzu haka hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta kwace wasu gidaje guda hudu da ake kyauta zaton na shugaban majalisar dattijan Najeriya mai barin gado ne Sanata Bukola Saraki. Gidajen dai kamar da jaridar Tarwato suna Lion McDonald ne da ke Angon Ikoyi da ke nan birnin Lagos. Hotunan gidajen kamar da jaridar ta nuna na dauke da jan lamba da hukumar ta EFCC ta rubuta da ke gargadi ga mutane da su guji mu'amala da gidajen domin kuwa suna karkashin bincike. Sai kuma jaridar Daily Trust jaridar Detroit cewa yanzu haka dai kungiyar jama'atin Nasarar Islam karshe wani taro da ta gudanar a Kaduna ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ci gaba da sa baki wajen ganin an sako su 'yan Najeriya da ake ci gaba da tsare su a kasar Saudiya bisa zargin safarar muggan kwayoyi. A sanarwar bayan taro da kungiyar ta fitar inji jaridar ta Sunday Trust ta ce ganin yadda aka gano wata ɗaliba 'yan Najeriya mai suna Zainul Habiba Aliyu ta bata da hannu a safarar muggan kwayoyi kazalika a kosa 'yan Najeriya ma da yanzu haka ke kasar ta Saudi Arabia gargame bisa makamancin irin wannan laifi ko zargi kuma suke bukatar sa baki na gwamnatin tarayya domin ceto rayukansu daga halaka. Sai kuma jaridar Blueprint ta jaridar Detroit hukumar tsaron cikin gida DSS na karyatar rahotannin da ake bazawa cewa sun fitar da wani rahoto a kan shugabar kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta Najeriya wato Justice Zainab Bulkacuwa. A wata sanarwa da kuma ta DSS ta fitar a cewar jaridar ta musanta cewa ta gudanar da bincike akan Justice Zainab Bulkacuwa. Babin Ejibirin Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Imam Malam Sani Kandalawa da Magaram Nijar. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a wata aya ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fasaw ila dhikri la wazarabai. Ma'anu shahidi dai su an kasuwa a lokacin sallah ya bari aje a sallah kuma kayan kasuwanci da ake saidawa a sayo kayan kasuwanci mai ruhusa saboda Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa nadara Allahu imra'an idza ishtara samha wa idza ba'a samha. Allah shi kan mutumin da zai saya yayi adalci yayi rangwame haka na da zai saya da yayi adalci yayi rangwame an ka rangwamta kai ma sai Allah sai rangwamta maka amma an kalilimka kai ma sai Allah ya huda ma albarka sai ka samu ribar jika 200 misali a hakika ka ganta jika 200 ce amma kana na kana an aje ta cikin kwantan hankali ga duka bin shika 20 ma kuma ba sata aka maka ma Allah ne zari albaraka kuma ka zama to baka tausayin mu'mini annabi alayhi salatu wasalam ya ce wa man lam yatambi amril mu'minin falasa bi mu'minin dole bai damu ba da halin da mu'mini suka shiga to shi ma ba da cikin mu'mini wannan wata ne na Ramadan sanwa duk abin da ka sani me makon akasa bi ma a baka rabi ma nan amma baka bada ba duka mu ce baka bada duka wannan radin kanka ne amma kai adalci ka raba bi ma ka sai da rabi ma kai taimako daga ciki sai Allah ya sanya ka da cikin masu samu wannan gara basa wata ne wanda a shekara sau dai lakin shi ba lalle ba ne baɗin ta dawo kana na a raye wannan nasu hadisi yake cewa wa kami kum la yushi la tamami am diyawa kuke wanda buku a rayuwa shekara ta baɗin an zo ba za a tarro ku ba saboda an yi zanyi bilije ba mamaki kana daga cikin wanzu a ramadan din da su yi kokari kare bace ramadan din kafin ramadan din ya wuce ba mamaki baɗin bakka ciki dan abin masarufi ne musamman kan makulashe ne a yayin rangwame su shinkafa ne ita ma a yayin rangwame su masara ne a yayin rangwame in har ma baka ba da kyauta ba ai dan Allah ya taimako taimakon kanmu ne da kanmu Allah ya sa mu dace
sai kuma raye da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho
kana amin da nan na daga nan da nan da gar ta kuriya ce ina ma na tsaya a cikin uwana musu bin muna cikin watan haji to mu kiyaye abin da ake baya kan yawai na kana bai da jantin mutane wannan duk ajin baya kiyaye Allah sa mu gama lahiya mu kare lahiya baya ba mu lada wajen al'adun na gode
assalamu alaikum sashin halka na BOA mai magana Yusuf Bazuka mai leda Gololof a jihar Bauchi ma kira ga kanawa musamman masu yin zanga-zanga a kan kirkirowa sabon masarautu wanda suka fara yin zanga-zanga daga kofar faru zuwa gidan gwamnati to a gaskiya fa ita gwamnati duk abin ta aiwatar da ba ya riga ya zama doka har ma gwamna ya sa hannu sai dai fa ya zanga-zanga ba za ta aiwatar da fatawar wannan al'amari ba har ma zai jawo wasu sha wahala ko ma wasu rasa rayukansu sanadin wannan al'amari saboda haka ya kamata kawai a yi hakuri a bar wa Allah wannan al'amari kuma wannan al'amari ci gaba ne mu a ganin a kano ba wai ci ba ya kai ba saboda haka zanga-zanga ba za ta haifar da wani samun ido ba game da wannan al'amari da fatan za a kula a nufi tunda lokaci ne na wata nan na Ramadan na yamman lada ya kamata a dinga ta hayaniya ana zanga-zanga a kan wannan al'amari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Amerika. Sunana Abdulrashid Jula Musa Garawa daga jihar Sokoto a Najeriya. A ina son ban da wannan dama ta da kira ga hukumar zafi ta ƙasa ta shi jihar Sokoto. A da Allah gidan rediyo Amerika ku ita mun sa ogoyin su. Wanda Allah ya yi kawo tsaiko ne shi da ma'aikatan zafi na ɗan hukumar Garawa. Duka ce an zafi tun da ishi zo a zahiri wata biyu amma har yanzu an kasa biyan al'umma haƙƙin kuna kira ga hukumar zaɓe don Allah ta yi mana bincike na ɓaɓɓaf domin ganin wa'annan kuɗi da hannuwa suke musamman al'ummar Gwarzawa mafi yawa daga cikin mutane daga aiki ba a biya su haƙƙinsu wasu a biya su ɗaya ba wasu ba a biya su biyu ba kuna kira ga murya Amurka don Allah ta ɗauki mana wannan saƙo ga hukumar zaɓe ta ƙasa ta shi jihar Sokoto na gode ƙwarai na.
To madalla kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Amurka ta faɗa a jiya cewa tana sa ran China za ta maida martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin Amurka da ake aikewa China. Biyo bayan ƙarin haraji da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da za a shigo da su na Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya cewa sake jibgin rundunar sojin Houthi a wasu muhimman hanyoyin shiga Yemen ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane shida da suke ibada a wata majami'ar Katolika a Dablo da ke arewacin Burkina Faso da safiyar jiya Lahadi, inji wasu jami'ai da waɗanda suka shaidi al'amarin. Limamin majami'ar da wasu mambobin cecin suna cikin waɗanda harin ya ritsa da su, inji wani da ya shaidi abin yayin da yake tattaunawa da muryar Amurka. Maharan sun kai mutane 40 akan babura a cewar wanda ya shaidi lamarin ya ce sun bari kowa ya kwanta ƙasa suka kashe mutane 5 kana suka cinna wa cocin wuta.
To a gaishe ka ba su saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hada ilimin garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa a shafinmu na internet voahausa.com. za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen hada shirin da Bada Umarni, sai kuma injiniya mu Yau Alheri ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.